sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 26 ga watan Janairu ta shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar EFCC tana da ƙarin raki 100 da suka shafi tsofaffin gwamnoni 14 da tsofaffin masu bada shawara 8 na al'amuran cin hanci da rashawa sannan kuma wasu da suka kasa karban katunan zaben su a Najeriya na ci gaba da kokawa tare da yin kira ga hukumar zaben da ta ƙara wa'adin karɓan katin muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsandama cikin taskar rahoton namu bari mu jiyar da duniyar ta yi ne
to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya yi shelar kakaba wasu jerin takunkuma ma wasu mutane da kamfanoni waɗanda ke da alaka da kamfanin sojojin hayar Rasha na Wagner ciki har da shugaban kamfanin da kuma kamfanonin da ke hulɗa da su saboda shiga yakin Ukraine da kamfanin ya yi wanda ya hada da kasancewa a fagen daga da kuma auna farar hula A wata takardar bayani, Blinken ya ce an auna wasu kamfanoni biyar da kuma mutum guda, duka masu alaka da kamfanin Wagner da shugabansa Yevgeny Prigozhin da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni da dama a matsayinsu na jami'an gwamnati da kuma taka rawar da suka yi a take-taken ɓangaren ƙirƙiro makamai na Rasha. Takardar ta Blinken ta kuma ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Na shirin daukar mataki kan wasu mutane uku saboda rawar da suka taka a matsayinsu na shugabannin sashen harkokin fursuna na Rasha wanda rahotanni ke nuna cewa ya taka rawa shi ma wajen bayar da horon sojin ma fursunonin Rasha da kuma shigar da su cikin Wagner inda daga bisani kuma ake kai su Ukraine don yaki An kawo ƙarshen wata ƙungiyar kutsen ƙasa da ƙasa wadda ta tilasta ma mutane da kamfanoni a faɗin duniya biyar kuɗin fansa na sama da dala miliyan 100 biyo bayan kwashe wata da watanni da hukumar binciken Amurka ta FBI ta yi tana shigar burtu don gane kan ƙungiyar a cewar ma'aikatar shari'a a yau ɗin nan Alhamis ƙungiyar wadda ake kira Hive ta cuci asibitoci makarantu bankuna da kuma cibiyoyin hada-hada sama da 1,500 a ƙasashe aƙalla 80 a cewar ma'aikatar ta shari'a a wata gagarumar nasarar da aka samu jami'an hukumar bincike ta FBI waɗanda suka sami izini daga kotu sun kutsa cikin kwamfutocin ƙungiyar ta Hive a watan Yuli na shekara ta 2022 suka bankaɗo sirri da kuma miyagun dabarun ƙungiyar Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa aƙalla 9 ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 60 baya ga wasu da dama kuma da suka raunata a wani samaman da suka kai a wani wuri mai yawan fama da rigingimu a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya a yau ɗin nan Alhamis a cewar jami'an asibitin Falasɗinawa ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-mace kenan a tsawon wata da watannin da aka kwashe ana fama da tashi-tashin hankulan tashin hankalin ya faru ne a lokacin da ake gudanar da abinda jami'an kiwon lafiyar Falasɗinu suka kira tsatsauran aikin soji a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin wata tungar 'yan bindiga da ke yammacin kogin Jordan wanda Isra'ila ta kwashe kusan shekara guda tana masa kai masa sababi don yin kame a wajen
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahoton Rahotanni a Najeriya suna nuna cewar hukumar yaki da almundahana ta EFCC tana da kararraki 100 da suka shafi tsofaffin gwamnoni 14 da tsofaffin masu ba da shawara 8 akan ba da akalla naira trillion 21.63 da dala biliyan 47 a shekaru 15 da suka shige. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa yayi wa wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa bayani akan halin da ake ciki a yanzu.
Kamar yadda ka sani tun lokacin da na shigo office muna kokarin mu kiyaye dangane da maganganu a kafafun watsa labarai da jaridu akan irin ayyukan da muke yi ko kuma irin bincike wanda muke yi. Maganar gaskiya shine akwai bincike da yawa da ake yi akan jami'an gwamnati a kowane mataki, a federal level, a state level, a kuma local government level. Shine maganar gaskiya, amma ba wani magana kididdiga. Mun san kididdiga, amma ai ba za mu gaya mutane cewa ai ga abin da ake ciki ba ko ga abin da muke yi ba.
To amma abin da ke zahiri shine inda ana gabatar da bincike-bincike na a gaban kotu da ku masu bincike da masu gabatar da ƙara da alƙalai da lauyoyi ana abin da ya kamata. Anya kana ganin shari'o'in nan za su taru da yawa, kisa-kisan nan da yawa, da gononi da yawa tsofaffi, wasu ma sun rasu duka ba a gama shari'o'insu da kuka daɗe kuna bincike kuma kuna da hujjojin gabatar da su a gaban kotu ba?
Na abin shari'a har yanzu muna lamin ne kuma ana ta samu ci gaba akai. Ishu na shari'a mu in muka ƙara namu aiki muka kai kotu mun ƙare namu, amma tsakanin lawayoyinmu da su lawayoyin wayanda ke kare wa'yancan haka ne za ka gane cewa kamar ana ta yaƙi a je gaba a dawo baya. Bari in ba ƙaramin misali, tun 3 ga watan June na shekara ta 2015 ina ba da shaida akan wani case a Lagos har yanzu nan ina chairman din nan karan kaina na je wannan kotu akalla ya kai sau 6. Amma haka shine yake, mutum ne kuma wani bawan Allah ne da muke haɗin da shi akan lokacin da muke bincike irin na fuel subsidy, ba ma gwamna ba, ina ma baya da kudaden gwamnoni, amma lauyoyi gobe a ce wannan jiga a ce wannan gata a ce wannan, ba ma dole ne duk abin da ake yi a kotu dole ne ya zamanto da cewa haka ya kamata kuma haka ne za a bi a hankali har a zo a samu nasara insha Allah. In ka lura ko shekaran jiya shi tsohon gwamnan na Imo muna kotu da shi akan sabon kes da muka kai a nan SCT High Court, amma ba a samu aka yi a renin nashi ba saboda wa'yansu dalilai da lauyoyi suka kawo. Za ka zamu yi ta fama akan wa'yannan abubuwa har Allah ya yarda mun kai ga mataki wanda ba za a samu irin wa'yannan matsalolin ba na samun aiko ga wa'yannan shari'o'i da ake gabatarwa kotu.
Don haka ka yarda kenan rashin samun hukunci akan kari yana kawo cika wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya?
A ƙwarai kuwa. To ka an gama bincike kuma in Allah ya su binciken da aka yi ana kyautar zaton da cewa aka fi magana take. To amma an kai kotu yau gobe jibi gata kaza, inda a ce lokacin da aka kai misali ana samun abin da lori ke cewa speedy trial, kila an gofayar da mutum yau cikin wata ɗaya wata biyu ya san da cewa lalle za a yi hukunci, ko an san da yana da laifi ko ba a kama shi da cewa na laifi ba kuma an kai shi gidan maza. To ai wannan zai taimaka kwarai daga gaske na ganin cewa waɗanda ke tunanin yin wannan to fa wannan abin fa za a samu hukunci da wuri-wuri, kuma rashin yin sa yakan kawo taiko ga wannan aiki namu na yaƙi da cancin rashawa.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yayin da wa'adin ke neman cika, wasu da suka kasa karɓan katinansu na zaɓe suna ci gaba da kokawa tare da yin kira ga hukumar zaɓen da ta ƙara wa'adin. Wasunsu sun ta'allaka da rashin karɓan katinan nasu akan dogon jira da ake yi, yayin da a wasu lokutan kuma ba a samun jami'an hukumar zaɓen a wuraren da ake raba su. Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoton a game da lamarin a Jos.
Ba inda ba mu je ba mu je importance ka ba mu san ba mu zo mu yi a karba kuma mun yawo ba mu samu ba za zo ana karasa muna da feba.
Wata baiwar Allah kenan take nuna ɓacin ranta game da abin da ta tarar a shalkwatan ofishin hukumar zaɓe ta Najeriya wato INEC da ke karamar hukumar Jos ta arewa a arewa ta tsakiyar Najeriya.
Kuma ranar zaɓe sai na je da fefan nan ina ɗin babar ni na yi zaɓe ba Allah da abin da ya faru a kai ni prison.
Wa'adin karɓar katin zaɓe na biyu yakan kama wanda zai ƙare a ranar 29 ga watan Janairu nan. Ofishin na INEC na ƙaramar hukumar Jos ta arewan yake cike da mutane masu hankulan su karɓi katinsu na zaɓe.
Na logging in registrations ina da komai da komai early 2022, kuma har yanzu muna cikin January na 2023 kuma ban karɓa ba. Wannan zuwa na 7 ɗin kenan.
Na waya bata da ya bata na je na yi da na yi basuban slip ba na neman photocopy na aji. Na aji photocopy tun photocopy na ta nema ina ta tracing ana ta ce mu wai ba riga print ba so ni na gaji kowa yana maganan PVC kowa ya gaji suna so mu yi zabin ko ba sa so mu yi zabin.
We started very slowly.
Da farko mun fara da tafiyar hawainiya amma yanzu mun yi nisa mun cimma nasarar raba katunan ga mafi yawan mutane.
The only challenge, the only place.
Wajenda muke da kalubale shine kawai batun tsofaffin katunan zabe wanda ba karba ba tun zaben 2011 zuwa zaben 2019. Wasu ma masu shi sun mutu. Nan ne kawai muke samun
zabe. The collection at that point is very slow.
Ga kuma korafi game da tafiyar hawainiya da mutane suka ce suna fuskanta wajen karbar katunan su na zaben. Abinda wasu ke ganin cewa karancin ma'aikata da hukumar ke fama da shi ne yake haifar da haka.
INEC ma suna yin kokari amma dai kasan mutane kuma yanzu nan ba su da irin patience da za su iya su samu su siya cikin rana kun ga inda abin yake ba wani rumfa ko wurin zama wanda mutum zai iya yi ya siya so daga safe har yamma karfe 3 kaga mutane sai su zo su siya suna jiran PVC.
Inda ce INEC suna da isassun ma'aikata a kasa da za su kai voters card dinnan a polling unit a raba shi polling unit by polling unit amma domin me ba su da ma'aikata a kasa.
Duk da cewa har yanzu da sauran katina jibge a ofishin nata ciki har da tsoffin waɗanda ba karɓa ba tun zaɓukan baya, hukumar ta INEC dai ta ce shirye take wajen ganin cewa duk wanda ya zo ya samu ya karɓi katinsa cikin sauƙi.
Nigerians generally.
Nigeria suna matuƙar son su kaɗa ƙuryarsu a wannan zaɓuka masu zuwa saboda wasu dalilai na fili da na ɓoye musamman don ganin sun sauya alƙiblar siyasar ƙasa.
A new direction to our political leadership.
Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.
To madalla a gaida Ilyasu Kasimu kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zabe yana zuwa dama zabi shugabai himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da fadakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu.
Jama'a duniya dai a tafin hannunku, yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato.
Garkuwa da mutane na ci gaba da zamewa babbar matsala a Najeriya. Masu yin garkuwa da mutanen na yi shi ne domin dalilai daban-daban da suka hada da neman kuɗin fansa, siyasa ko 'yan ta'adda da ke neman jan hankalin hukumomi don wata bukata tasu da dai sauran dalilai. A cikin 'yan kwanakin nan ne masu garkuwa da mutane suka ɗauke wani basarake mai daraja ta ɗaya a Jos ta Gabas, Agom Izere Darabran Isaac Wakili, inda daga bisani jami'an tsaro da 'yan sintiri suka yi nasarar kwato shi. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da masu garkuwa da mutanen suka kwashe wa'yansu yara shida da ke kan hanyarsu zuwa makaranta a ƙauyen Alwaza da ke ƙaramar hukumar Doma a jihar Nasarawa. A wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya sanya wa hannu ya tabbatar da samo 2 daga cikin yaran wanda ya ce ƙoƙari ne na jami'an 'yan sanda da sauran takwarorinsu na tsaro. Shabul Mazadu, wani ɗan jarida ne a jihar Filato, ya danganta yawaitan yin garkuwa da mutane da son abin duniya, rashin tawakkali da talauci da ke damun jama'a.
Gaskiya abin da ke kawo wannan ɗin akwai kwaɗayi kuma akwai talauci. Akwai da yawa wanda nasu talauci ne da sanani suna ga hanyar da za su samu kenan. Akwai wanda kuma su ne suke sa su kidnapping kansu ɗin, su yi garkuwa da kansu ɗin, domin sun san kila akwai ƴan uwansu da waɗansu masu kudaden da ba su so su taimake su, son sun yi haka za su sa su fitar da kuɗin.
Me yasa ainihi mutane suka koma ga batun wannan sace kansu ko kuma sace mutane?
Domin sun ga shine kaman mafi saukin hanyar samun kuɗi da wuri. Don yau idan ka ce zaka je kai noma ko zaka tura wheelbarrow ko zaka je kai aikin office ko zaka yi wani abu kafin ka tara abin da kai miliyan ɗaya zai doki dogon lokaci. Amma yanzu ka kama mutum kai kai garkuwa da shi aka maka miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan uku. Shi yasa shi gwamnan Kaduna da ya ce duk wanda aka kama shi an garkuwa da shi kawai a mashi addu'a kawai idan an gama da shi an gama da shi, domin in ba yi haka ba mutanen nan sun samu hanyar jari kenan kuma abun zai ci gaba.
Shi ma Dabo Peter Dabo wani matashi ya ce rashin adalci ne da shugabanni ke yi wa al'umma ya sanya aka kasa kawo ƙarshen ayyukan garkuwa da mutane a Najeriya.
Idan za mu duba mu koma baya, duk da dai ni dai karamin yaro ne, amma daga baya mun tashi ba mu samu waɗannan abubuwan suna faruwa a Najeriya ba. To ya nuna da cewa kenan shugabanci na baya sun yi adalci sosai domin kare rayuka da kayayyaki na jama'a hakkin gwamnati ne. Na ɗaya na farkon shi ma shi ne rayuka. To amma yanzu mun ga rayukan mutane a Najeriya ya zama kaman ba rayuka bai da ke lalatarwa, a ɗauki mutane garkuwa da shi a yi ta abin da aka ga dama. Kuma babban abin shi ne, abin takaici shi ne, za ka samu ana magana a waya, ana ciniki nawa za a bayar domin a sake mutum. Kuma mun gane da cewa muna da hukuma mai lura da maganganu sadarwa a Najeriya, NCC, National Communication Commission, wanda ya nuna mana cewa duk abubuwan da muke amfani da su na na'urar bature duk ana sani. To gaskiya ni a nawa a wannan gurin ya nuna cewa an yi sake ne inda ake garkuwa da mutane, ana sace mutane din nan.
A kwanan nan ne rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta cafke wani matashin fasto wanda ya shirya da waɗansu aka yi garkuwa da shi har sau biyu, inda mambobin cocinsa suka tara kuɗi har naira 600,000 suka karɓo shi. Yakubu mai gida gidaɗo ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici.
Wannan al'amarin ya zama abun takaici ƙwarai da gaske. Mu ne muke wa'azin gaba da waɗannan mugayen aika-aika. Amma sai gashi abin ya faru a cikin gida. Wannan garkuwa guda biyu da aka yi wanda ya kawo yau asiri ya zo ya tonu. Bamu san adadin lokaci da ya ɗauka yana cikin waɗannan kulle-kulle da waɗannan shirye-shirye na wannan mugun aiki ba. Amma lallai ya kunyatar da almasihu, ya kunyatar da kansa, ya kunyatar da ikkilisiya, ya kuma kunyatar da iyalinsa. Ni ma ba yadda nake je ma fiye da kamar amaryarsa wadda yanzu haka tana rike da jariri a hannu. Bata ga mai gidanta ba, shi karan kansa bai ganta ba, bai ga jaririn da aka haifa ba, saboda wannan mugun aikin da shedan ya rude shi ya aikata. Jaraba ce ta zo masa, gwaji da shedan ya kawo masa mai ƙarfi bai dogara ga Allah ba. Ya sa san zuciya a gaba, ya sa san duniya a gaba. Fata na zuwa gare shi shine duk matakin da yan sanda za su dauka ko za su kai shi kotu ne ko yaya abin zai karasa. Ina addu'a cewa ya yadda Ubangiji ya yi magana da shi ya kuma canja zuciyarsa. Muna masa fatan alkhairi, muna kuma addu'a ya yadda Allah ya amfani da shi ya samu canzawa.
Ko yaya za a shawo kan lamarin?
To gaskiya number one abin da za ka garkuwa shi ne kowane dan adam ya mutunta dan uwan shi, dan adam. Don in ba mu mutunta junanmu ba, za mu ci gaba da jima juna mu ciwo. Kanda kai garkuwa da na wani yau, gobe wani shi ma doki na kai garkuwa da shi fa, shi ma nashi an dauka fa. Kanda kuna garkuwa da mutane kusan, kuma kuna da mata da yara da sauransu da za a iya diba yi garkuwa da su. Kuma gwamnati ya kamata ta tashi domin a samu irin 'yan sandan ciki din nan masu zaga, domin su ne kadai wanda ko suna yawo ma masu irin wannan hira-hiran ba za su san wanda suke ba. Kuma irin wannan kameran nan na CCTV nan da ake magana da irin wayoyin nan da ake rikewa, ana magana da akan iya tracking mutane da suna wannan, ya kamata su tashi. Domin abun ba wai ka gare gwamnati bane, domin duk inda mutum da ya garkuwa da mutum, in an ce za su san inda mutumin nan yake kira yana magana, za a sani. Sai dai kash a cikin yan hukumomin akwai wanda kaman ana hada baki da su suma.
ga gwamnatinmu mutane sun shiga wahala sosai, kaya na da tsada a kasuwa, ba ayyuka, ba sana'o'i, mutane sun shiga wahala, kuma muna da sane kudade ma kudin da ake budget da su a kasan nan, amma ba mu ganin amfanin su, sai dai mu dinga jin labarbarun manyan kudade da ana kamawa na manya wurare kaza, kuma ba mu ganin da ake amfani da shi ba. Irin wannan rashin adalci ma yana kawo irin wannan yanayi.
To duk da yake kai maganan gwamnati, amma ba ka ganin kaman ya kamata mutane su canja ɗabi'ansu, wato koda na tafannin addini ne, a koyi addini ta yadda za a kauce ma irin waɗannan.
Kamar yadda na faɗa tun farko, nace duk abin da zai kai mutum tunanin yin garkuwa da wani ko da kanshi, da tunanin ya samu wani abu na son zuciyar shi, mugunta ne, wanda addini duka take mugunta. Mugunta ba yadda da shi a kowane addini ba. Gaskiya shugabaninmu na addini suna da hakkin yin wa'azi, amma canjawa mutum ne da kanshi, da kuma Allah yake canja mutum. Domin dai na tabbata, ni a sani na ban taba ji a masallaci ko a wani coci an karfafa irin waɗannan halayen ba. Wato mutane ne sun riga sun zama zuciya ya juya, sun zama kaman ba mutane ba, sun dauki duniya fiye da komai, shi yasa mutum ba zai ga wani muni a cikin wannan abun ba. In fact, nizam kaman akwai film da na taba kalla, a cikin son zuciya wata mata ta saka dauki yaronta ana ta ciniki, ashe wanda aka boye yaron ya waye shi, sai yaron ya ce ai na waye kana sadda mai a wurin makarantar mu, da ya gane an waye shi sai shi ga hanya mafitan shine ya kashe yaron, kamun a zo da kudin sai aka samu yaron ya mutu, sai kuma ita ma sai ta sume. To kin ga irin wannan tamakanta kenan. So duk abin da yake na mugunta yana da hanyar da zai je dawo ya shafe ka. So yana da kyau mutane su dinga biyayya da magana da wa'azi da ake yi a wuraren ibada, da kuma a ji tsoron Allah, domin duka damuwarmu da duka yanda muke ciki Allah ya sani zai mana maganin shi.
To sai dai duk da yawaitan ayyukan garkuwa da mutane da ke aukuwa a Najeriya, jami'an tsaro na iya kokarin su wajen bankaɗo ɓata garin, domin kuwa ko a makon da ya gabata jami'an 'yan sandan jihar Nasarawa sun yi nasarar kubuto mutane 30 da aka yi garkuwa da su a dajin Sardauna da ke karamar hukumar Toto. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce kokarin haɗin gwiwa da 'yan sintiri na kungiyar Miyatti Allah a yankin ne ya kai su ga samun nasara. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Bartolome Onyeka ya ce kyakkyawan haɗin kai tsakanin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro, musamman ƙungiyar mafarauta da 'yan sintiri, shi ne ya kai ga nasara.
My renewed strategies in combating crimes and criminalities have disorganized criminal activities in the state.
Ya ce idan za a tuna, sababbin tsarin yaƙi da laifuka da masu laifi ya kai ga nasarar ƙwato motoci da ƙwato DPO ƙaramar hukumar Fanshin da babban basaraken Jos ta Gabas Rabaran Isaac Wakili da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya.
I want to assure you that the war on criminal activities in the state is continuing with renewed vigor and determination.
Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau Bartolome Onyeka kenan ke cewa, ina tabbatar muku cewa za mu ci gaba da kaddamar da yaki kan masu aikata laifi. Ya kuma buƙaci sahihan bayanai daga al'umma don kakkaɓe ɓata gari da ke hana al'umma sukuni. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zainab Babaji kenan. Yanzu sai shirinmu na gaba, wato wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, barkamu da sake haduwa a shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa muku a kwatunan radiyoyinku a daidai wannan lokaci, da ni Abdulhamid Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa ta kafar gidan radiyon sashen Hausa na muryar Amurka Duniya a tafin hannunku. Za mu fara labaran ne da jero muku jadawalin club din kwallon kafa na rukunin Premier na kasar Ingila daga na 1 zuwa na 5 da yawan makin da kowace club din take da shi. Wanda take shugabancin teburin wato na 1 ita ce club din Arsenal, tana da maki 50 daga wasanni 19 da ta buga. Sai club din Manchester City mai maki 45 daga wasanni guda 20 da ta buga, tana matsayin na 2. Sai na 3 club din Newcastle mai maki 39 daga wasanni 20 da ta fafata. Manchester United ita ta zo na 4, tana da maki 39 kamar Newcastle. Bambancin su yana tattare ne da yawan cin da aka yi wa club din. Ita Newcastle sai ɗaya aka samu nasara a kanta yayin da Manchester United kuwa sau biyar ake samun nasara a kanta. Club na biyar a jerin club na kasar England kuwa rukunin Premier ita ce Tottenham, tana da maki 36 daga wasanni 21 da ta buga. Sai kuma rahotanni daga club din Paris Saint-Germain na bayanin cewa akwai yiwuwar captain din kasar Argentina Lionel Messi yana jan kafa dangane da batun sabunta kwantaraginsa da club din PSG. A da can baya dai ana sa rai Messi zai sabunta kwantaraginsa da club din PSG din na tsawon shekara guda. Kasancewar kwantaraginsa da PSG din zai kawo ga karshe da watan Yunin wannan shekara. A halin yanzu kuma wani tsohon dan wasan club din Manchester United dan Nigeria mai suna Odion Ighalo ya bayyana zumuɗinsa domin yana son ganin ya taka leda tare da Messi a club guda. Shi dai Ighalo yana taka leda ne a club din Al Hilal ta kasar Saudiya. Ana alakanta Messi da batun club din Al Hilal da kuma Al Ittihad na kasar Saudiya. Halin da ake ciki kuma rahoto daga kotu a kasar Italiya na nuni da cewa akwai yiwuwar za a dakatar da dan wasan club din Al Nassr ta kasar Saudiya Cristiano Ronaldo har na tsawon wata daya daga mazu leda. Hakan kuwa ya biyo bayan bincike ne da tsohuwar club dinsa Juventus ta yi game da littafin bayani yadda ake tafiyar da hada-hadar kudade a ciki da ke nuni da cewa akwai ƙarya a ciki, kamar yadda ɗan jarida Paolo Giuliani ya rubuta, inda ya ƙara da cewa an samu bayanai har guda 15 da aka gano daga club din Juventus din bayan da kotu ta gudanar da bincike. Da ƙarshe za ku ji babban mai koyar da 'yan ƙwallon ƙafa na ƙungiyar Flying Eagles na Najeriya Ladan Boso yana cikin tsaka mai wuya a dangane da kasa zaɓo 'yan wasa da za su wakilci a Najeriya a gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20. Domin kuwa ya zuwa jiya Laraba 25 ga wannan watan ya kasa gabatar da sunayen 'yan wasa guda 21 wa hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF domin hukumar ta mika zuwa hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka. An dai shirya za a gudanar da wasan sada zumunta tsakanin club din Flying Eagles da 'yan ƙasar Zambia domin tada tsuminsu. Najeriya dai tana rukunin ƙasashen Mozambique, Senegal da kuma mai masaukin baki ƙasar Masar. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma sai takaitaccen labarai.
To a takaicen, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya yi shelar kakaba wasu jerin takunkuma ma wasu mutane da kamfanoni waɗanda ke da alaka da kamfanin sojojin hayar Rasha na Wagner, ciki har da shugaban kamfanin da kuma kamfanonin da ke hulɗa da su saboda shiga yakin Ukraine da kamfanin ya yi, wanda ya hada da kasancewa a fagen daga da kuma auna farar hula. An kawo ƙarshen wata ƙungiyar kutsen intanet ta ƙasa da ƙasa wadda ta tilasta ma mutane da kamfanoni a faɗin duniya biyar kuɗin fansa na sama da dala miliyan 100 biyo bayan kwashe wata da watanni da hukumar binciken Amurka ta FBI ta yi tana shigar burtu don gane ƙungiyar, a cewar ma'aikatar shari'a a yau ɗin nan Alhamis. Ƙungiyar wadda ake kira Hive ta cuci asibitoci, makarantu, bankuna da kuma cibiyoyin hada-hada sama da 1,500 a ƙasashe aƙalla 80, a cewar ma'aikatar ta shari'a. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa aƙalla 9, ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 60, baya ga wasu da dama kuma da suka raunata a wani samaman da suka kai a wani wuri mai yawan fama da rigingimu a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya a yau ɗin nan Alhamis, a cewar jami'an asibiti Falasɗinawa. Ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-mace a tsawon wata da watannin da aka kwashe ana fama da tashe-tashen hankula. 'Yan ƙasar Australia sun yi bukukuwan zagayowar rana ta tunawa da mulkin mallakar Burtaniya a yau ɗin nan.
masu saurare baki daya anan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da kuma engineer mu na yau Mr. Nelson Lopes ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.